والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewarsa rayuwarmu ta kawo wannan rana ta Laraba yau 27 ga watan Shawwal shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma yake daidai da 15 ga watan Afrilu shekara 2026 miladiya mun sake haduwa wannan majalisi na Masjid Ali bin Abi Talib da ke nan Ganduwan Bai cikin garin Azar jihar Bauchi inda muke darasi a wannan littafi na Imam al-Muhaddithin Abu Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah wato littafin sa al-Adab al-Mufrad muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaqa zamu tashi babi na 448 yace babun ifsha'us salam babun da zai magana dangane da baza sallama ifsha shine baza wato yawan yi kenan yawan yin sallama baza sallama qala hadathana musaddadun qala hadathana abdul wahid an kinana ibn abdullah an-nahmi an abdurrahman ibn ausaja an al-barwa عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر السلام تسلموا حديثي نوين ديك حسن بخاري يا جيو دك مصدد شيكم يا جي عبد الواحد يلا برتاموس شيكم دك كنان ابن عبد الله النهمي شيكم دك عبد الرحمن ابن عوسجة شيكم يا جيو دك صحابي برواه دان عازب الله كرم سيرده شيكم دك النبي صلى الله عليه وسلم yace annabi ya ce afshu salama taslamu ku riƙa baza sallama ku riƙa baza sallama sai ku sami kubuta ma'ana ku dinga baza sallama to sai ku samu kubuta ma'ana aminci zai tabbata a gare ku a nan duniya za ku kubuta daga zargin juna kuma sannan za ku kubuta a ranar alkiyama saboda wannan al'ada mai kyau da kuka rike wannan yana nuna wato falala na ita sallama kamar yadda hadisin gaba yake nuna cewa ita sallama tana daga cikin sharuɗa ko kuma sabubba da suke sa mutun a aljanna yin sallaman nan dai da aka ga kamar ba komai ba a matsayin gaisuwa qala hadathana muhammad ibn abdullah قال حدثنا ابن ابي حازم والقعنبي عن عبد العزيز عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا الا ادلكم على ما تحابون به قالوا بلى يا رسول الله قال ابشروا السلام بينكم حديثين صحيح wannan riwaya Imam Muslim ya rawaito ta mashi ma cikin sahihin sa ya samu shi daga Muhammad dan Abdullah shi kuma yace Ibn Abi Hazim ya labarta musu daga wajen Al-Qanabi shi kuma daga Abdul Aziz daga Al-Ala ya jiyo daga babansa daga Abu Hurairata daga Annabi sallallahu alaihi wasallama qala Annabi yace لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا بذا كو شيغا الجنه با حس سي كون ييماني بذا كو شيغا الجنه با حس سي كون ييماني شرطن شيغا الجنه شينه ييماني الجنه الله تعالى بي غينا تا دون كافري با يا غينا تا ني دون ماسو ييماني الله كسامو ا cikin ta ولا تؤمنوا حتى تحابوا kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace ba fa za ku sami imani ba har sai kun kaunaci juna abinda ake nufi ba za a samu kamala na imani ba kin juna ba yana kafirtar da mutum bane amma kuma ya kawo nakasa a nagartar imani domin asalin musulmai ana son su so junan su Allah madaukaki ya ma nuna cewa asalin soyayya ba wanda yake da ita in ba mu'minai ba yace innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah to kaga nan waje ya kawo shi da adatu hasr wato ai mu'minai su kadai ne suke yan uwa na gaske kamar yadda a wata aya Allah madaukaki ya ambata a kiyama ana baran baran tsakanin dukkan masoya a nan duniya in banda masu mu imani duk soyayya da aka hado akan ta kowace irin soyayya ce kowace irin manufa ce a nan duniya aka kaunaci juna akan ta ana baran baran a ranar alkiyama a tsakanin waɗannan masoyan sai dai wanda sun kai soyayya akan imani yayin da Allah ta'ala ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin duk masu kaunar juna to a ranar alkiyama sashen su zai zan yana gaba da sashe illal muttaqin sai waɗanda suka gina soyayya akan son Allah da bin Allah to don haka ashe soyayya a tsakanin musulmai tana ƙara nagartar imani imanin yana zamantowa tabbatacce to shine abinda wannan gaba take nufi ba wai ana korewa imani ga waɗanda ba sa son juna bane ko mu sun yi gaba suna kin juna a matsayin su na musulmi a imanin ne bai samu kamala ba wala tu'minu hatta tahabbu ba za ku samu kamalar imani ba har sai lokacin da kuka kaunaci juna ala adullukum ala ma tahabbuna bihi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana nusar da ku zuwa ga abin da za ku samu kaunar juna game da shi ba in kun aikata kalu sahabbai suka ce bala ya rasulullah eh muna so ka ambata mana ya manzon Allah kalu sai annabi ya ce afshu salama bainakum to ku dinga watsa sallama a tsakanin ku sallaman nan da kake ganin ta kaman ba komai ba to tana sabbaba soyayya a tsakanin musulmai soyayyan nan tana tabbatar musu da kamalar imani in imanin su ya samu kamala sukan samu tagomashi wajen ubangiji ya lullube su da rahama su shiga aljanna don haka karaman aiki ne zai zama sababin babban sakamako ko don haka kada a kiyin sallama kada a dauke ta ba ta da muhimmanci a fara yin sallama ko a waya ne mutum ya daga waya ko aka buga maka to sai kai sallama wanda ya bugo ya yi sallama kar kawai a fara magana ba tare da an yi sallama ba ci assalamu alaikum kar kawai a fara magana barka asuba a'a kafin a ce barka da asuba mun aso mai sallama to assalamu alaikum wa alaikumus salam alal aqalli tukunna sai a ci gaba da wata magana sallama din nan akwai abu da yawa da yake kunshi a cikin ta na daya tana nuna amintuwa daga juna na biyu tana sanya soyayya a tsakani saboda addu'a ake ma juna wannan yayi addu'a wancan ma ya masa addu'a to Allah ya sa mu dace wannan hadisi sahihi ne ingantaccen hadisi قال حدثنا محمد ابن السلام قال حدثنا محمد ابن فضيل ابن غزوان عن عطاء ابن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنان وانا حديث شماء انغنتشيني ان هذا الشواهد duda a cikin ruwatu na shi wannan hadisi akwai Ata'a ibn Sa'ib wanda malamai suka ce yana yin ikhtilat a ƙarshen lamarin sai kan ikhtilat ikhtilat shine garwaya isnadi ko da mutum saduqun ne kuma salihi ne to amma idan har an same yana irin wannan ikhtiladi ne to hadisin da yazo to wajen sa akan bashi rauni to amma wannan ba zai zaman to mai rauni ba saboda akwai a sahihi ne hadisin saboda shawahidihi kenan akwai hadisai irin waɗannan lafazi da bai kama da su waɗanda suka zo ba ta hannunsa ba kuma wanda suke ingantattu to yana cewa Muhammad ibn Sallam shine ya ba su labari yana cewa Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan ya labarta musu daga Adawu dan Sa'id shi kuma daga babansa shi kuma ya jiwo daga Abdullah ibn Amr ibn al-As sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah dan Amr yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ibudu ar-rahman ku bauta wa mai rahama Allah kenan ko wa at'imu at'am ku rika ciyar da abinci ga waɗanda suke mabukata wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wa afshu as-salam kuma ku rika baza sallama tadkhulu al-jinan za ku shiga aljanna aljinan jami'in aljanna kenan za ku shiga aljanna wannan hadisi Sheikh Nasir al-Albani ma inganta shi wato cikin silsilatu sahiha da kuma cikin irwaul galib kaga abubuwa guda uku aka ambata a matsayin aikata su yana sanyawa mutum shiga aljanna na farko bautan mai rahama dama wannan sharadi ne ba makawa dole sai an same shi bauta ma Allah mutum ya bauta wa Allah ya tsayu akan dokokinsa na biyu ciyar da abinci mutum ya ciyar da abinci sadaka ga waɗanda ba su da shi to wannan yana sabbaba mutum ya shiga aljanna falakata hamal aqaba وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة kaga wannan shine Allah ya tallata wa mutane ba kwa shiga aqaba ba me sanar da ku menene aqaba shine aka ambaci aqaba ciyar da mutane eh wama adraka mal aqaba fakku raqaba yantar da wuya kai kokari wajen yantar da bayi musulmai suna cikin kangin bauta to wannan yana faɗa cikin al-aqaba da Allah ya tallata au it'amun fi yawmin zi masgaba ko kuma a dinga ci da mutane a lokacin tsanani kamar irin yanayin da ake ciki ko da yake yanzu ba a ce ana cikin tsanani ba an dan so mu samu sauki ko ciyarwa a kowane lokaci akwai mabukata duk saukin da ake ciki akwai wanda yake cikin kunci to kaga ciyarwa tana daga cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tallata suna sanya mutum ya samu kyakkyawan makoma shine aqaba to kaga nan ma ya kawo shi bautar Allah da kuma ciyar da abinci sai kuma yace wa afshu salam yin sallaman nan da kake gananta in har mutum yana yinta tare da waɗancan ababen da aka ambata yace tadkhulul jinan za ku shiga aljanna kaga akwai hadisi na Abdullah ibn Salam ingantaccen hadisi wanda ya ambaci cewa farkon abin da yaje daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya shi hijira ya zo shi Madina kafin ya shiga cikin Madina yana Quba shi kuma sai ya tashi yana daga cikin malaman Yahudawa mun dai san Abdullah ibn Salam ko da yaje shi yace yana kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kayin taguwarsa cikin jama'a da ya kalli fuskar sa yace sai na fahimci wannan fuska yace wallahi ba fuskar makareci bane saboda Yahudawa ƴan uwansa suna cewa annabi makareci ne ƙarya da awaye kawai na annabta ba annabin gaske bane shi kuma da yaje fuskar sa sai ga cewa wannan fuskar ba fuska ce irin ta masu yin ƙarya ba yaga kamala da dattaku tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga farkon abin da yaji yana fada yayi kama da wannan riwaya ta Abdullahi dan Amr dan As ayyuhan nas sai yace afshu salam abin da ya ambata musu kenan ayyuhan nas afshu salam wa at'imu at'am wa sallu wan nas niyam tadkhulul jannata bi salam yace abin da ya fara ji kenan mutai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas ya ku mutane afshu salam ku rika fasa sallama tsakaninku wa at'imu ta'am ku dinga ci da abinci ga mabukata wa sallu wan nas niyam ku rika yin sallar dare yayin da sauda kuma suke bacci in kun yi wannan yace tadkhulul jannata bi salam za ku shiga aljannar Allah cikin aminci kaga nan ma dai ya kawo da salam ko sallama wannan hadisin yayi kama da wannan da muka karanta na Abdullahi dan Amru dan As domin a nuna mana girman da sallama take da shi watsa ta a tsakanin mutane yana sabbaba wa mutane kamalar imani kuma su samu shiga aljanna Allah ka dace da mu babu na gaba yace babu man bada abis salam tunda mun ji muhimmancin sallama jira za kai sai an maka ko kowa yayi tsarin yake zamu ji man bada abis salami wanda ya fara yin sallama mai aggare shi qala hadathana abu nu'aym an sa'id ibn ubayd an bushair ibn yasar qala ma kana ahadun yabda'u aw yabduru ibn umar bis salam wannan yayi hikaya ne hikaya yayi dangane da sahabi da ya shaida Abu Nu'aym ya bada labari ya jiyo daga Sa'id ibn Ubayd shi kuma ya jiyo daga Bushair ibn Yasar Bushair ibn Yasar shi yake ambata cewa ma kana ahadun yabda'u ko kuma dai yace yabduru ai wani bai taba fara ko kuma ya riga dan Umar ga sallama ba wato wani bai taba fara ma dan Umar sallama ba ko kuma dai yace yabduru wani bai taba riga dan Umar fara sallama Abdullahi dan Umar sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato nan ya hakaito ne cewa Abdullahi dan Umar zai wahala kaga wani ya riga shi fara masa sallama kaga Abdullahi dan Umar yana cikin sahabbai da suka samu tsawon rayuwa yayi shekara naji wajen 82 kafin ya rasu kuma lokacin da Annabi ya rasu bai wuce dan shekara 23 ba ko da hudu shekara 23 ko 22 lokacin da aka yi gazwatul khandaq yana shekara 15 ko 16 kaga bayan nan da shekara 5 Annabi ya rasu so yana shekara dan 21 ko 22 Abdullahi dan Umar amma sai da shekara kamar 80 da wani kaga sai yayi shekara wajen 60 kenan bayan rasu Annabi yana nan ko to shi saka ilimin sa yayi adu to Abdullahi dan Umar aka ce zai wahala kaga wani ya riga shi yin sallama wato ba ya riga shi yin sallama saboda ya san me ya san falala fara sallama shine abin da ake nufi ai ga wani hadisi wala Allah da shi Imam al-Bukhari ya kawo amma dai baya cikin riwaya sai Imam Tirmidhi ne ya kawo hadisin daga Abu Umama al-Bahili manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awlan nasi billahi man bada'ahum bis-salam wanda yafi mutane wanda yafi duk mutane cancanta a wajen Allah ma'ana duk wanda yafi tagomashi a wajen Allah yafi matsayi a wajen Allah shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man bada ahun bisalam wanda ya fara musu sallama hadisi ne ingantacce Abu Umama al-Bahili aka samu daga gare shi Abu Isa at-Tirmidhi ya rawaito wala Allah Abdullahi dan Umar ya san irin waɗannan hadisan shi ya saka baya yadda wani ya riga shi fara sallama kamar yadda zamu ji wani bayani kuma har Allah da Abubakar Siddiq ya masa ta iya yiwa wannan wata kila ya sanya har baya yadda wani ya fara masa sallama shi yake farawa kaga dai nan an nuna afdaliya da bawa yake samu akan sauran bayi ya fara sallama karka jira sai an fara masa sallama duk da akwai ka'ida da musulunci ya sanya a shari'a amma akasari wannan din ana yin mura'atu lil huquqi amma ba wai an ce cewa hatman sai hakan ne dole zaka jira ya faru ba amma dai an fi son hakan shi din ma saboda koyar da ladabi ne kamar yadda zamu ji a gaba wala Allah a kama a ce in babba da da yaro da babba sai aka hadu yaro na tahowa babba na tahowa to an fi so yaro ya fara sallama saboda shine karami akwai masa ladabi ai babba yana da haƙƙi akan sa wanda ya girme shi to yana da haƙƙi na shekaru akan sa to amma ba wannan yana nuna cewa babba shikenan kuma sai ya jira sai yaro ya marfa mun gane amma dai a tsarin ai haka din dan akwai yadda ladabi amma in shi babba ya fara yin sallama to yafi yaran ka abin nan daraja a wajen Allah ko ko mutane kadan su sallama akan mutane da yawa ko kuma wanda yake zaune a wanda yake tafiye shi zai sallama ga wanda yake zaune wanda yake kan abin hawa shine zai sallama ga wanda yake kasa to duka waɗannan suna daga cikin abubuwan da shari'a ta tanadi amma dai kaga wannan hadisi da muka ji na Abu Umama Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna awlan nas billahi man bada'ahum bisalam wanda yafi daraja a wajen Allah cikin mutane shine wanda ya fara yin sallama don haka wannan hadisin yana nuna mana falalan Abdullahi dan Umar saboda yana gaugautawa shi baya jira almajirin sa ne jika ne a wajen sa da ne a wajen sa a karami ne a tabi'i ne shi kuma yana sahabi to duk baya jira wai sai wani da yake kasa da shi ya fara masallama shi yake fara yin sallama saboda gaggautawa zuwa ga samun lada shi lada kullun tsira ake yi wajen neman sa Allah ya datar da mu قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا مخلد بن يزيد قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان ايهما يبدا بالسلام فهو افضل wannan hadisin daga Muhammad ibn Sallam yace Makhlad ibn Yazid ya ba su labari shi kuma yace Ibn Jurayj shi ba su labari yace Abu Zubair ya labarta masa yaji Jabir dan Abdullah ya kulu yana cewa yusallimu rakibu ala almashi wanda yake kan abin hawa shi zai sallama ga wanda yake tafe da kafa wannan yazo cewa akan jakinsa ko dokinsa ko alfadaransa ko mashin din sa yin a yanzu misalan ko keke shi zai sallama ga wanda yake kasa yake tafiya a kasa wal mashi ala alqa'idi wanda ke tafiya kan kafa yazo zai wuce sai ya ga mutane a zaune to shine zai sallama ga wanda suke zaune wal mashi yani wanda suke tafiya da kafa kuma wannan ya tafo aka hadu yace ayyuhuma yabda'u bisalami duk wanda ya fara wa dan uwansa sallama fa huwa afdalu to shi yafi daraja sunan me yasa ba ce daya yayi ma daya ba saboda su mustawassu daya ne kuma ala haddin sawa ko ai da cewa aka ce mashi yani wannan tahowa yake wannan tahowa yake hadisi ne mauqufi amma ingantacce kuma akwai riwaya wacce take marfu'iya ingantacciya ma'ana ya zo shi a matsayin hadisi marfu'i da aka daga shi zuwa ga maganar annabi ba wai ta Jabir bane mun gane na farko yin sallama da aka ce a dinga jefa sallama in ka hadu da mutum kamar sallama ko ai sallama a tsakani yana da wasu fa'idoji daga cikin wannan fa'idoji izalatul khawfi min al multaqayayn aw min ahadihima lokacin da mutum yake tafowa wannan ma yana tafowa idan har baka san mutum ba ko a wani waje ko a wani yanayi mutum sai zai iya samun razana ko ba haka ba ya dan ji tsoro ta iya yiwuwa kana tafowa a wani hanya matsatsi sai ka hango ne yana tafowa jirgegen kato gashi kuma bin matsi ne sai ka so ma dan jin fargaba a ranka ba lalle ne ka ji fargaban ba amma dai a yanayi mutum zai iya jin fargaba ko da daddare kawai ta wani waje da ba sai kawai kaga wani yana baka san me yake tafa da shi ba ko a jeji kana tafiya kawai sai kaga wani shi ma ya kullo but ta wani waje kuna kokarin haduwa baka san me ke tafi da shi ba za iya samun fargaba to amma a lokacin sai a ce kawai sai assalamu alaikum sai kuma sallama saboda ka razana sai ka ya ce wa alaikumus salam wa rahmatullah zaka samu kwanciyar hankali ko ba zaka samu ba
zaka je ka je zuciyarka ta dan samu sauki
maimakon ka ce assalamu alaikum kuma ka je ya mursisi shiru bai amsa ba to kaga sai fargabar ta karu ko to sai aka ce ai sallama to kaga ilqa'us salam yana dan kauda fargaba da za ta iya darsuwa a zuciyar mutum kuma sannan yin sallaman nan yana sake kawowa tawadu'i kankan da kai sai aka ce aulan nas billah man bada'ahum bisalam mafificin mutum a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fara yin sallama to kaga a nan wajen yakan kawo tawadu'i kankan da kai shi yasa Abdullahi dan Umar duda matsayin da yake da shi ya rayu a wani lokaci wanda su ne manyan malamai na duniya saboda duk sauran sahabbai da suka girme su da waɗanda suka haife su duk sun rasu su kuma da irinsa da irinsu Anas dan Malik Allah ya ba su tsawon rayuwa irinsu Jabir dan Abdullah Allah ta'ala ya ba su tsawon rayuwa kai kamar Anas dan Malik shi sai da ya shekara 100 da wani abu a watar wayance shekara 110 kafin ya rasu alhali lokacin da annabi ya rasu kuma shekararsa 20 kuma ya kwankwaɗe ilimi tun da shekara 10 yayi a gidan annabi tun da annabi ya zo shi madina yake masa boyi-boyi dan aika irin dan cukurmi da zaka aiki ka zaka aika in dare yayi koma gidan mamansa ya kwana so kaga ya samu ilimi da yawa daga wajen annabi har annabi ya aminta da shi yakan asirta masa magana ya aike shi suru ne ai na taba gaya mana hadisi inda mamansa ta tambaye shi ya baka dawo da wuri ba yace annabi ne ya aike ni me ina annabi ya aike tace zuwa ga wata bukatarsa ce ita sai ta tsammata ko bukata ne na abinci ko abin da ya kama da haka ta taimaka sai tace me ya bukatar annabi yaron sai yace mama suru ne yaron ne hankali sai tace a to ko sirrin annabi karka yadda ka gaya wa kowa to kaga ya kwankwaɗe ilimi to irinsu sun samu matsayi a cikin al'umma yanzu kamar Abdullahi dan Umar kaga ya kai matsayin da shine babban malami a Hijaz tunda shi bai bar Madina ba anan Madina ya zauna sai wani lokaci ya je shi Makka kaga wannan farfajin sabani irin kamar Anas dan Malik da ya tafi can kasan Iraki ya tafi Kufa irin su Jabir dan Ibn Mas'udin da makamantansu irin su Jabir duk yawanci sun babbar nan sun tafi wata sassa amma shi yana cikin wanda suka zauna anan da shi da Abdullahi Ibn Abbas matsala to amma duk da haka in ya gamu da mutane kaga an ce baya yadda wani ya riga shi sallama ai tawadu'i ne kankan da kai to dan haka sallama tana nuna kankan da kai sannan kuma kamar yadda muka ambata tana kawowa wato iktisabul wudd wal mahabba tana kawowa kauna tana kawowa soyayya duk wanda ya ma sallama addu'a ya maka kuma karewa gashi addu'a ta assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai abin da ya wuce wannan amincin Allah ya tabbata akan ku da jin kansa da albarkokinsa kuma sai kuka mai da haka kuma amincin Allah ya tabbata akan ku da jin kansa da albarkokinsa kuma sai kuka rabu wannan ya tafi wannan ya tafi ka hada da wani ma ka sake mar addu'a shi ma ya sake maka addu'a to ai kaga akwai fa'idoji masu yawa a cikin ta shi yasa musulunci ya kwadaitar akan cewa a dungayi wani cikin malamai ana ce shi Ibn Battal ya hakaito daga wani malami Al-Muhallab yake cewa taslimus sagiri sallamar da aka ce yaro karami yayi a babba li ajli haqqil kabir saboda shi babba yana da haƙƙi a kansa ne kamar yadda muka ambata li'annahu umira bi tawqirihi dan au umarce shi akan ya girmama babba wa tawadu'u lahu ya kankan da kai ga babba shi yasa aka ce karami ya fara yin sallama a babba amma ko da a ce karamin bai sallama babban ya masa annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas yace suna wasan su annabi yakan zo wajen suna wasa sai ya daga hannu yace assalamu alaikum sai ya tsaya su ga annabi su ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ya rasulullah sai yace Anas zo Anas sai ya baro abokan wasa sai ya taho annabi sai ya kama hannunsa su tafi zai aike shi to kaga annabi yakan yi sallama a yara to amma an ce yaro ya fara sallama a babba saboda babba yana da haƙƙi a kansa na girmamawa wa taslimul qalil yace sallamar da aka ce kadan su yi wa masu yawa kuma li ajli haqqil kathir saboda ai masu yawa sun fi kadan to su ma suna da haƙiya akan su da anna haqqahum a'zam yanzu misali nan mutum uku ne musulmai ai duk musulmi yana da haƙi akan dan uwansa musulmi ko haka ne ko to nan kuma sai ga mutum biyar nan ga mutum uku yanzu kowanne ɗaya daga cikin mutum ukun nan yana da haƙi guda nawa akan sa yana da haƙi guda biyar akan sa saboda waɗancan biyar ne haka ne su kuma waɗancan guda biyar din kowanne yana da haƙi nawa akan sa uku saboda wanda ya haddasa uku ne to haƙin wa yafi yawa to hikimar kenan da yasa aka ce ka dan suyi sallama a masu yawa mun gane wa taslimul mari shi kuma mai tafiya sai aka ce yayi sallama ga wanda ya samu a zaune li shibhihi bid dakhil ala al bayt sai aka kamanta shi da wanda yake shiga gida wanda yake zaune ka ayan darshan yana zaune a wajen ne shi aka zo aka samu to sai aka kamanta shi tamkar gidan mutane ka zo wanda ka same shi a gindin bishiya yana zaune ko abin nan wani waje ko majalisi ko abin da ya kama da haka ko ka same shi a masallaci kai ne yanzu ka shigo kuma wanda ya shigo shi zai sallama sai aka shabbaha shi da wanda zai shiga gida da Allah subhanahu wataala ya ce abin nan la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha wa taslimu rakibi shi kuma wanda yake kan abin hawa kan doki ko alfadar ko jaki ko raƙumi sai aka ce sallama a wanda yake tafiya a ƙasa la Allah ya takabbara kada ya ji girman kai ne bi rukubihi saboda yanzu shi akan abin hawa yake fa yarji'uhu bad'uhu bis salami ila tawadu'i sai aka ce shi ya fara yin sallama wannan fara sallama zai sa ya samu tawadu'i mun gane ko kar a ce wanda ke tafiya ƙasa kullun shi zai sallama a wanda yake kan abin hawa to sai ya sanyawa wanda yake kan abin hawa ya samu ji da kai kuma ba a san musulmi ya san wannan kullun musulmi ana so ya zamanto mai tawadu'i ne to waɗannan su ne irin hikimomi da malamai suka fitar a kayan irin waɗannan ƙa'idoji Allah ya saka musu da alheri قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ابي عتيك النافع ان ابن عمر اخبره ان الاقرى وهو رجل من مزينه وكان له صحبه مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت له اوسق من تمر على رجل من بني عمرو بن عوف اختلف اليه مرارا فقال قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فارسل معي ابا بكر الصديق قال فكل من لقينا سلموا علينا فقال ابو بكر الا ترى الناس يبداونك بالسلام فيكون لهم الاجر ابداهم بالسلام يكون لك الاجر يحدث هذا ابن عمر عن نفسه to kun ga dalilin da yasa Abdullahi dan Umar baya yadda wani ya riga shi yin sallama gami da irin dalilan da muka faɗa na falalar da ya sani dama cikin hadisai to kuma da kashe din da manya suka masa suka nusar da shi hadithin isnadin sa ya kai zuwa ga Nafi'u Nafi'u Maula ibn Umar kenan anna ibn Umar akhbarahu cewa Abdullah dan Umar ya bashi labari anna al-agharwa cewa al-agharu sunan mutum ne wa huwa rajulun min Muzaina shine yace wani mutum ne ma daga kabilan Muzaina sunansa Aghar to shi Aghar wa kana lahu suhuba yana da suhuba da annabi ma'ana shi ma sahabi ne wa kana lahu suhubatun ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da suhuba da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zan ya ga annabi ya zauna da annabi ko ya hadu da annabi mu'amala ta shiga tsakanin su kuma yana halin musulmi a lokacin da hakan ta faru kuma ya wanzu akan musuluncinsa har mutuwa to shi nake cewa sahabi koda ko ba dan gari bane koda da karkara yazo akwai sahabbai da yawa mutanen karkara ne ba a Madina suke zo zauna ba su zauna tare da annabi dirshan ba amma sun hadu da annabi sun yi masa fatuwoyi ko wani abu ya kawo su sun hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imma a Makka ko akan hanya sun fa'idanta da shi alhali suna musulmai kuma sun wanzo a haka ilal maut to shi ne ake cewa wani yana da suhuba to shi saka nan shi yake yin karin bayani Abdullahi dan Umar yake ambata shi a garu mutum ne daga Muzaina ma'ana ba dan Madina bane amma yana da suhuba da annabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu awsuqun min tamrin ala rajulin min bani amr ibn auf yana da wasu ausaki ausaki ko yana da ausaki min tamrin na na dabino busasshen dabino shine tamra yana da ausaki na busasshen dabino ma'ana sun yi kasuwanci da wani ko ya bashi bashi ko ya saida masa akan bashi ko abin da ya kama da haka ala rajulin min bani amr ibn auf da yake da su akan wani mutum cikin kabilan banu amr ibn auf cikin kabilan banu amr ibn auf ikhtalafa ilayhi mirara ya jajje wajensa sau da yawa amma bai same shi ba shine ikhtalafa wato sun yi sabani da shi sau da yawa zai je neman sa amma kuma baya samun sa wala alla wa'adi yayi yana so ya biya shi wannan ausukan nasa na dabi ne ba a faɗa da din ausakin ba ko na ausaki da sa'i 60 ne a ciki fajitu ila annabi sallallahu alaihi wasallama Abdullahi dan Umar yace sai naje wajen annabi sallallahu alaihi wasallama fa arsala ma'i Abubakar as-Siddiq sai ya aiki Abubakar Siddiq tare da ni wala alla domin su je su su sulhun ta tsakanin wannan mutum da wancan mutumin da yake bi bashi kar a samu tashin hankali kaga wannan yake nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na shugaba ko mun kankantan abu annabi yakan sa baki a ciki domin kada ya kawo mushajara ai ba a san fitina a tsakanin al'umma kuma yana daga cikin haƙƙin shugaba a dukkan shugabanci in an baka a kowace irin farfajiya kar ka ba waɗanda suke karkashinka suna samun sabani kar a kauda kai ko mun kankantan abu a sa baki dan a daidaita shi domin kankanin abu shine in an kauda kai akan sa zai iya zama babba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan sulhu a tsakanin al'umma don haka sai ya aiki Abdullahi dan Umar shine yake bada hadisin yake cewa fa arsala ma'i Abubakar as-Siddiq annabi sai ya aika Abubakar Siddiq tare da ni wato zuwa ga yin sulhu duk da bai bayyana ba amma zuwa ga yin sulhu ne na wannan mas'ala ka duba bambanci na shekaru da ke tsakanin Abdullahi dan Umar da kuma Abubakar Siddiq ko Abubakar Siddiq dattijo ne mai shekaru da yawa lokacin da Abu Abdullahi dan Umar kuma karamin yaro ne eh lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai shekara biyu Annabi ya ba Abubakar Siddiq abokin sa ne amma ya ba shi shekara biyu kake lokacin da Annabi ya rasu Abubakar yana shekara 61 Annabi ya rasu yana 63 shi ma Abubakar bayan shekara biyu ya rasu yana 63 eh duk yawanci Umar ibn Khattab shi ma yana 63 ya rasu to kaga Abdullahi dan Umar kuma yana fada shekarun sa ko to kaga zaka ga yadda tabawi ne shekarun yake tsakani kenan Abubakar Siddiq ya ba ma Abdullahi dan Umar akalla shekara 40 shekara 40 ai ta yi yawa ko ba haka ba ya kai jika da shi ma irin zamantakewa na da ya kai jika da shi to amma sai Annabi ya aike shi tare da shi kaga wannan za a fahimci wasu abubuwa a ciki da ya hada su wannan fair da bambanci a tsakanin gogewarsu da shekarunsu da kuma daraja kenan za a iya tura wakilci na mutum mai daraja sai a dauko wanda bai kai shi daraja ba ya sahibce shi haka ne ko sannan wanda ya goge a cikin rayuwa yake da yawan shekaru yake da ilimi da yawa sai a dauko wani wanda bai goge a rayuwa ba yana da kananan shekaru ba shi da ilimi da yawa sai a hada su a assignment guda don me ya koya zai koyi yadda ake yanzu idan aka je ai Abubakar ne zai magana na sulhu da sauransu to kaga yanzu Abdullahi dan Umar Annabi ya tura shi da Abubakar Siddiq domin ya je ya goge ya san yadda ake sulhu a tsakanin mutane ya goge a zamantakewa da kuma shugabancin al'umma to duk wannan yana daga cikin fawaid to shine dan Umar yace fa kullu mallaqina sallamu alaina duk wanda muka hadu da shi sai mana sallama wato wannan tamkar ya nuna shi Abdullahi shine yake tafi a gaba Abubakar Siddiq yana tafi a baya wallahu a'lam fa kullu man laqina sallamu alaina zai mu sallama fa qala Abubakar sai Abubakar Siddiq yace ma Abdullahi dan Umar ala taran nasa yabda'unaka bis salam ba ka ganin mutane su suke fara maka sallama wala anna kuma akwai wani mas'ala mubhama ta iya yuwa a wannan tafiyar ma annabi ya sa Abdullahi dan Umar ne a matsayin shugaban tafiya zai iya daukar wannan ma'ana domin a wannan lafazin da yace faji'tu ila annabi kenan shine ya kai case din wajen annabi shi Abdullahi dan Umar ko sai yace fa arsala ma'i Abubakar da cewa yace fa arsala Abubakar fa arsalani ma'a Abubakar ko fa arsalani ma'a Abubakar to kaga nan sai zamanto Abubakar ne yake jagoranta amma nan ce fa arsala ma'i Abubakar ne sai ya aika Abubakar tare da ni in an faɗa haka ba cewa ce sai ya aike ni tare da Abubakar ba sai ce sai ya tura Abubakar tare da ni to nan da zai annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka yanzu runduna ta karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla da za ta je ta yaki amma ba samu an yi yakin ba annabi ya rasu dan sun fita sun je wasu ƙauyuka suka rasu akwai Abubakar a ciki akwai Umar ibn Khattab da manyan sahabbai a cikin rundunar amma sai dauko Usama ibn Zaid yace kai ne shugaba kuma Usama ibn Zaid a lokacin bai wuce shekara 20 ba kaga sun fi shi daraja sun fi shi gogewa sun fi shi ilimi kuma ita ce rundunar karshe har lokacin da annabi sallallahu da suka ji annabi ya rasu sai suka dawo sai da aka kammala Abubakar ya zama khalifa sai aka ce to kai ka zauna bai kamata ka tafi ba ka tsaya ka shugabanci hidimar jama'a amma sai suka ba da shawara suka ce Usama ibn Zaid din nan ka canje wani shugaban ba shi ba ba a taba ga bacin Abubakar bace ran Abubakar Siddiq kamar lokacin ba yace yanzu shugaban da annabi ya nada kuke son canza annabi ya nada mutum shugaba ni kuma ku ce in canja shi duk sai suka shiru yace je ka kana shugaba yadda annabi ya nada ka to ta iya yiwa irin wannan ne ya faru shi ya saka wata kila nan Abubakar ya ce ala taran nas yabdaunaka inda Abubakar ne jagoran tabiya ai da ba zai zarge shi ba mun fahimta amma nan wajen ya fahimci wani abu sai ya ce ala taran nas yabdaunaka bisalam kai baka ga mutane su suke fara maka sallama ba fa yakunu lahumul ajr kenan sai zamanto su suke da babban lada domin duk wanda ya fara maka sallama kai ka amsa masa ladan ku ba zai zama daya ba shi ya fara sallama kai sai ka ansa masa ba za da daidaita ku a lada ba yafi ku falala sai Abubakar ya ce masa ibda'ahum bisalam kullun in ka gama da su ka dinga fara musu sallama ya kullakal ajr sai zaman to kai kake da lada mai gwabi sama da su yuhaddithu hadha ibn umar an nafsihi mai riwaya waye wanda ya rawato daga Abdullahi dan Umar Nafi'u kenan ko Nafi'u sai yace Abdullahi dan Umar kullun yana tuna makansa wannan magana kenan wannan shine ya kawo batun baya yadda dan Umar baya taba yadda wani ya riga shi fara masa sallama to kaga wannan yake nuna yadda sahabbai suke kiyayewa abinda suka koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisin har illa yana ƙara nuna mana a hikimomi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen tadbirul umma kuma har illa yana nuna mana yadda manya ake so su dinga nusar da na ƙasa da su a kayan mas'aloli na addini kaga Abubakar yanzu shine ya nusar da na ƙasa da shi ko to haka ne mutane ake yi sai al'umma ta zauna lafiya amma lokacin da kowa yace ba ruwansa da dan kowa sai ɗansa ba ruwansa da kowa a anguwa ba zai tsawatar ba in babansa zai faɗa maka tsawatar ko zai faɗan tsawatar ka san wai mutane suna cewa wai babansa zai faɗa ko kuma matar gidan da yake yanzu ma takallabi tsakanin rauna ko matar gidan za ta yi magana ko za ta zuga mai gidan sau da yawa mutane abin da yake hana su kenan sai su ga yaro yana ta fitsara a anguwa kuma ba za su kula shi ba ba wanda zai tsawatar masa wai sai ubansa ne zai magana kuma uban nasa ba zai mar magana ba su kuma sun kyale shi to shi yasa sai al'umma tarbiyyar sai ta lalace amma a lokacin da za a hada hannu na sama suna yin fada a na ƙasa gurgudun yadda ya dace kuma suna yi ba da gayya ba suna yi saboda Allah domin a samu islahi to insha Allah sai al'umma ta zanta kyautata Allah ya samu dace قال حدثنا عبد الله بن يوسف والقعنبي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي ايوب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام حديث صحيح بخاري وكذلك صحيح هكذا مسلم hadithin ya tafi zuwa ga wato malamai biyu sai karantar da Imam al-Bukhari Abdullah ibn Yusuf ya karantar da shi haka nan ma al-Qanabi ya karantar da shi dukkan su kala kowanne a cikin su malami ɗaya ne ya karantar da su shine Imam Malik ibn Anas shi kuma daga wajen Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri shi kuma daga wajen Ata'u ibn Yazid Ata'u kuma daga wajen Abu Ayyub al-Ansari sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam mai masaukin baki Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala Abu Ayyub yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu limri'in muslimin baya halatta mu ji lafazin da aka faɗa baya halatta abinda aka ce bai halatta ba ya zama me ya zama haramun kenan baya halatta ga mutum musulmi an ya hajura akahu ya kaurace ma dan uwansa wani dan uwansa musulmi fauka salatin sama da kwana uku baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi sama da kwana uku saboda wani abu da ya shiga tsakanin su ya masa fushi fayaltaqiyani ya zan su biyun sun hadu fa yu'ribu hadha wannan ya bujire ta gefe wa yu'ribu hadha wannan ma ya bujire ta gefe kowa ya kiwa kowa magana sama da kwana uku baya halatta haramun ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa khairuhuma wanda yafi su daraja yafi su alheri a wajen Allah allazi yabda'u bisalam wanda ya daure ya fara yi ma dan uwansa sallama shi da suka hadu ya hade nasa fushin yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ko wancan bai ansa masa ba waɗanda suka fi shi daraja za su ansa mun gane ko mala'iku kenan yanzu kaga anan wajen addinin musulunci yayi la'akari da tabi'a at-tabi'a jibilliyya akwai abubuwan da yake wani irin inherent nature da Allah ya sanya ma dan adam ba zai iya guje masa ba mutum yakan fusata in an masa abu sai ya fusata haka ne ko wannan abu ne wanda yake dabi'a ce ta dan adam kuma fusata ita take sanyawa a dauki mataki Allah la kallu mataki na kin yi wa mutum magana kin kula mutum saboda an fusata dangane da abin da ya aikata wato ya aikata wani abu marar dadi ga mutum sai mutum ya fusata to kaga shari'ar musulunci ta yi recognizing wannan dabi'a shi yasa aka bada majali na kwana uku ai da bata la'akari da wannan dabi'ar ba da cewa za a ce baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace ma dan uwansa musulmi ko na sa'a daya ai da haka za a ce ko amma sai aka ce baya halatta ga mutum musulmi ya kaurace wa dan uwansa musulmi na kwana nawa wato kenan an baka dama duk fusatar da kai kwana uku an sanya ka a cikin alfarma ka gama fushin naka a kwana uku ka samu hucewa saboda a bisa ɗabi'a idan mutum ya fusata idan aka kwana abin yakan sassauta haka ake so kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tallata wa musulmi ai mun karanta hadisi a baya wanda yake yin magana abin nan jijiyar wuyansa ta tashi idanunsa yayi ja Annabi sallallahu alaihi wasallam yace na san wannan mutumin na ai na san abin da wannan mutumin inda ya fada duk abin da yake ji din nan na fushi zai tafi gabarinsa inda yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim ka fade ta da gaske tana neman tsari daga shaydan dan shi yake tunzira mutum to idan har wannan bai samu ba kana ga abin da aka aikata ya kai ka ladabtar da mutum ka ki kula shi na kwana uku ka ki kula shi na wani lokaci to kada wuce kwana uku duk yadda za a yi kwana uku to kai sulhu da shi ka zo ka kula shi a matsayin dan uwanka musulmi idan kuma har a koda bai kai kwana ukun ba mutum yazo shi yayi sallama ya fara yin sallama to shi fa alheri a wajen Allah ai duk wanda yazo yayi sallama kai ne musulhu ne ko to shine yace wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam babun fadlu salami wannan babun kuma zai ambata mana falala sallama wancan duk ana kwadaitar da mu ne gidangane da shi da umarni akan ayita to yanzu a fadi falalarta me take samarwa mutum idan an yi qala hadathana abdul aziz bin abdullah qala hadathani muhammad bin ja'far bin abi kathir an ya'quba ibn yazid at-taymi an sa'id al-maqburi an abi hurairata anna rajulan marra ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi majlisin fa qala assalamu alaykum fa qala ashr hasanat فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال 20 حسنة فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال 30 حسنة فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوشك ما نسي صاحبكم إذا جاء أحدكم المجلس فليسلم فإن بدا له أن يجلس فليجلس وإذا قام فليسلم mal ula bi ahqq min al akhira hadithi ne sahihi hadithin isnadin sa wato ya tafi zuwa ga sa'id al maqburi shine yajeo daga abu hurairah ta Allah ya rada da shi yace anna rajulan wani mutun ne marwa ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shude ta wajen da annabi sallallahu alaihi wasallama yake wa huwa fi majlisin annabi na wani majalisi na zaune to sai mutum ya zo wucewa ta wannan majalisin fa kala sai ce assalamu alaikum amincin Allah akan ku aka ansa masa fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ashr hasanat lada goma fa marwa rajulun akhar wani mutum kuma shi ma sai ya shude fa kala sai ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi ya kara da me wa rahmatullah fa kala sai annabi ya ce 20 hasana lada 20 fa marwa rajulun akhara sai wani mutum kuma ya sake wucewa fa kala shi kuma ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gaba nawa yayi fa kala sai annabi ya ce 30 hasana lada 30 kaga ai falalatta kenan ko to me sai ake yawan tsayawa ne assalamu alaikum din kawai assalamu alaikum musamman idan an hadu da mutane yawanci ba zai wahala kaji mutane sun saba cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akasar sai dai a ce assalamu alaikum me sai ake takaita anan ga kuma ladan da aka tanada kaddara nan idan kace assalamu alaikum 10,000 assalamu alaikum wa rahmatullahi 20 assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu babu ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu 30,000 dan Allah wanne za a zaba ku fada mana a to to me sai ake tsayawa iya waccan din ka san wani abu sai a dinga tadbikin sa ko kar wannan ya shiga cikin as-sunnatul mahjura abinda an san sunna ne amma an kaurace ba a yi eh idan kace assalamu alaikum din ma yayi saboda ayar alqur'ani ta recognizing domin Allah ta'ala cewa ce fa idha huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha amma dai abinda aka fara me aka fara da shi bi ahsana kenan qur'ani ya fi tallata maka abinda ya fi cika Allah ya ba mu ikon kiyayewa. Fa qama rajulun min al-majlisi sai wani mutum kuma ya tashi daga wannan majalisin inji Abu Hurairah ya tafi wa lam yusallim kuma lokacin zai tawo bai sallama ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma aushaka ma nasiya sahibukum me yas sanya wannan dan uwan naku sahibin naku yayi mantuwa idza jaa ahadukum almajlisa in dayan ku yazo majlisi ya tadda mutane fa yusallim to yayi musu sallama fa in badalahu an yajlisa in yaga zai iya zama a wajen falyajlis shi ma sai ya zauna wa idza qama in kuma ya tashi zai tafi falyusallim kuma ya sake yin sallama annabi ya ce mal ula bi ahqqa min al akhirah ta farkon bata fita ta karshen cancanta ba yadda ta farkon ta cancanta a ce assalamu alaikum ba kawai ka zo ka zauna a cikin mutane ba tare da kai sallama ba to in ka tashi zaka tawo ma in zaka tawo sai ka ce assalamu alaikum wataƙila wasu ba su kiyaye wannan ba ko to in ka tashi zaka bar majalisi yadda kai sallama to in zaka tawo ma sai ka ce assalamu alaikum sai ce wa alaikum assalam an hadu da sallama an rabu da me da sallama don haka abin da ake bukata kenan a hadu da sallama a rabu da sallama da yawa daga cikin mutane ba sa kiyaye wayin sallama idan za a bar waje in za a bar waje mu kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu na farko shine me na'am a in zaka bar majalisi kafaratul majlis in mai tayi tashi zai tafi to lalle a kiyaye kafaratul majlis سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كفرت المجلس كده sannan kuma idan kai kafaratul majlis sai kuma kace assalamu alaikum sai ka tafi ai kokari a dabbaka Allah ya sa mu dace to na hango kamar lokaci yayi sai mu tsaya nan insha Allah Allah ta'ala ya kai mu wani mako kuma sai mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon kiyayewa da aiki da shi wanda muke kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum